de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Binta Sulemani rice tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Litinin 29 ga watan Agustan 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa dan takarar shugaban kasar Najeriya na jam'iyyar NNPP Dr. Rabi Musa Kunkwaso ya kai ziyara jihar Borno, inda ya yi alkawarin magance matsalolin tsaro. Kamar kowace ranar Litinin kuma, muna dauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Alhikaya zai gabatar. Sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Najeriya. Amma kafin nan, ga Hanifa Kabir Isa da halin da duniya take ciki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da hantsi ga cikakkun labaran duniya. Yawan waɗanda suka mutu sanadiyar ambaliyar ruwa a Pakistan tun daga tsakiyar watan Yuni ya haura 1,000, a cewar jami'ai a jiya Lahadi, yayin da ministan yanayi na ƙasar ya kira wannan lokaci na damina da iska wanda ya haddasa mace-mace wani mummunan bala'i ne na sauyin yanayin. Ambaliyar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ta lalata ƙauyuka da amfanin gona, yayin da sojoji da masu aikin ceto suka kwashe mutanen da suka makale zuwa sansanonin agaji tare da bayar da abinci ga dubban 'yan Pakistan da suka rasa matsugunansu. Hukumar kai ɗauki lokacin bala'i ta Pakistan ta ba da rahoton adadin waɗanda suka mutu tun kafin a shiga lokacin daminar, wanda ya zo da wuri wannan shekarar a tsakiyar watan Yuni da ya kai 1,061, bayan da aka samu sabbin mace-mace a larduna daban-daban. Ukraine da Russia na zargin juna da kai hare-hare a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da ke kasar Ukraine a jiya Lahadi, a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa a kasashen duniya kan cewa ana iya illa ma tashar har ta fitar da iska mai guba. Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare na rokoki da artillery a kusa da cibiyar da safiyar jiya Lahadi, inda jami'an Ukraine suka bayar da rahoton barna sosai. Gwamnan yankin Dnipropetrovsk na kasar Ukraine, Valentin Reznashenko, ya bayyana cewa harbe-harbe da aka yi da daddare ya sa sassan Nikopol da ke da tazarar kilomita 10 daga tashar nukiliyar suka rasa wutar lantarki. Harin makamin roka ya lalata kusan gidaje 12 a wani birni da ke kusa da Manhanas. Hotunan tauraron ɗan Adam sun nuna barnar da aka yi a wani katafaren sansanin soji da ke yammacin ƙasar Siriya da Isra'ila ta auna a hare-haren jiragen samanta na baya-bayan nan. Kuma shugaban wani mai sa ido kan yakin Siriya ya faɗa jiya Lahadi cewa har ya nufi wata ma'ajiyar makamai masu linzami da ke ɗauke da ɗaruruwan makamai masu linzami masu cin dogon zango na wasu mayaka masu samun goyon bayan Iran. Kafofin yaɗa labaran ƙasar Siriya sun rawaito cewa bayan harin da aka kai a daren Alhamis a kusa da garuruwan Tartus da Hama, mutane biyu sun jikata tare da tayar da gobara a dazuzzukan da ke kusa. Ya ƙara da cewa an harba makamai masu linzami daga kan tekun Mediterranean, kuma an harbo yawancinsu. Masu fafutuka na 'yan adawar Siriya a lokacin sun ce harin ya auna ma'ajiyar makamai da cibiyar bincike ta kimiyya da ke kusa da garin Maysiyaf na yankin tsakiyar ƙasar, wanda kuma cibiyar gwamnati ce. Maysiyaf yana tsakanin birnin Tartus da ke gabar teku da birnin Hama na yankin tsakiyar ƙasar. To, ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
nan ba da jima'a ba Hanifa za ta kawo mana karashin labarin kashi na biyu. Amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin dan takarar shugaban kasar Najeriya da jam'iyyar NNPP Dr. Rabi Musa Kunkwaso ya kai ziyara jihar Borno inda ya alƙawarin samar da ayyuka ga matasa da kuma magance matsalolin tsaro inda aka zabe idan aka zabe shi shugaban kasa a zabe mai zuwa. Daga Maiduguri ga wakilin murya Amurka Haruna Daudabiyu da ƙarin bayani.
Dan takarar shugabancin Najeriya gargashin inuwan jam'iyyar adawa ta NNPP Dr. Rabi Musa Kunkwaso ya ziyarci jihar Borno inda kuma ya alƙawarin samar da ayyuka ga matasa da magance matsalolin tsaro da ke addaban ƙasar nan. Dr. Rabi Musa Kunkwaso ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake bude ofishin jam'iyyar NNPP da ke nan anguwar Abganarim a cikin garin Maiduguri. A makon da ya gabata ne dai jami'an 'yan sanda suke ma ofishin NNPP ƙawanya bisa umarnin hukumar bunƙasa birane da ake kira Urban Development Plan. Wanda daga bisani aka bude wannan ofishi wanda har ma gwamnan jihar Borno Professor Babakana Umar Zulum da bakin mai magana da yawunsa Alhaji Isa Umar Gusau ke bayyana cewa da ya rufe wannan ofishin ne ba kan lokaci ba don a wannan lokaci na siyasa bai kamata a dauki irin wannan mataki ba. Tun da farko dai su da wasu bayanai suka dinga fitowa na cewa ana kokarin hana Rabi Musa Kunkwaso ne zuwa birnin Maiduguri bisa dalilin cewa wannan gari ne da an takara mataimakin shugaban kasa da jam'iyyar APC ya fito. Da kuma ake ganin hakan bai dace ba. Dan takarar shugabancin kasan wanda tsohon ministan tsaro ne kuma tsohon gwamnan jihar Kano ya roki magoya bayan su da tsohon basu min doka da oda ko da yaushe game abin da ke shida magoya bayan nasu.
Babban aiki ne a gaban mu gabaki daya ya kasance duka arziki kowa ya amfana, ya kasance an samu tsaro, kowa a bashi jari, kowa a bude masa makaranta, a bude asibitoci, a bude hanyoyi, a yi dukkanin abin da ya dace. Ko nan da na gani yau da idona daga airport zuwa gurin nan in Allah da NNPP ta ci zabe 100% a wannan jihar ta mu. Kuma a ci gaba da addu'a halin da kasar da take ciki musamman ma wannan bangare na Najeriya abin takeici ne. Allah ya kawo mana dauki, ya kawo mana gyara, ya tabbatar da shugabannin nan na kwarai, kuma tabbatar da cewar irin ayyukan da muka yi a Kano musamman irin karfafa taimakawa mata, musamman tsarin da muka yi na mata su haihu kyauta a asibitocinmu, musamman tsarin da muka yi na tura matasa kasashen duniya, musamman tsarin da muka yi na samawa matasa makarantu a Najeriya.
An takaran gwamna guda biyu ne dai daga jam'iyyar APC a zaben da gabata suka fice daga jam'iyyar Alhaji Tom Megira da kuma Alhaji Alkali Umar suka shiga jam'iyyar NNPP a yanzu. Ga ma abin da Alhaji Umar Alkali ke cewa wanda kuma ya kasance dan takaran gwamna na jam'iyyar NNPP a yanzu.
To jama'a abin da ke so in ga muku shine mu mutanen Borno atinda muke partin da muke ta jami'a ba siyasa muke ba, wata jami'a ba tojin zabe a Borno ba, amma bana insha Allah rabbana zayyadan Allah sai mun ci zabe a Borno in Allah ya so ya da sai mun ci zabe a Borno.
Shi ma injiniya Abubakar Galadima na ɗaya daga cikin tawagar Alhaji Musa Kunkwaso da kuma suka iso nan jihar Borno wanda ya bayani cikin harshen Kanuri da Hausa. Ga dai abin da ke cewa
babban magana shine dama sun saba ba sa zabe sai su zauna a ɗaki su rubuta ƙuri'a. Wancan karan ma trailoli aka ɗauka na ballot paper aka ɗebi matasa satinsu uku suna dangwale ƙuri'a. To a wannan karan za ku iya jajircewa ku hana wannan sata ba a gari za su yi satan ba, a ƙauye za su yi ƙoƙarin yi.
Yanzu lokaci ne kawai zai runa irin sakamakon zaɓuɓɓukan da aka sa a gaba, musamman ma na ganin cewa akwai jam'iyyun adawa da ke ci gaba da ɓullo kai. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla an gaishe ka Haruna Daudabiyu. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na Amurka na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Lahadi ne dai ministan tsaron Taliban ya zargi makwabciyarsu Pakistan da kyale Amurka ta yi amfani da sararin samaniyarta wajen kai hare-haren jiragen sama akan Afghanistan. Mahmud Yakub ya yi zargi ne kusan wata guda bayan da Washington ta ce ta kashe shugaban Al-Qaida Ayman al-Zawahiri da makami mai linzami da aka harbo daga wani jirgin sama mara matuki a maboyarsa da ke tsakiyar birnin Kabul a ranar 31 ga watan Yuli. Yakub ya shaidawa taron manema labarai a babban birnin kasar Afghanistan cewa tun daga lokacin da jiragen yakin Amurka marasa matuka suka ci gaba da shawagi a sararin samaniyar kasar sa domin keta hurumin yankin ta, yana mai kira ga Washington da Islamabad da su dakatar da wannan keta doka. Hukumomin Italiya sun yi tururuwa a ranar Lahadin da ta gabata da rage cinkoso a matsuguni bayan da wasu kwale-kwale da ke dauke da bakin haure kusan 1,000 suka isa gabar kudancin Italiya da kuma wasu kananan tsibiran ta biyu a ƙarshen mako. Kusan jiragen ruwa 50 ne suka isa tsakanin daren Juma'a zuwa Asabar a tsibirin Lampedusa da ke kusa da Sicily, a cewar gidan rediyon kasar da sauran kafafen yada labaran Italiya. Wasu kwale-kwalen da ke dauke da bakin haure sun isa Pantelleria, wani karamin tsibiri da masu hutu ke so. Daruruwan yanci rani ne suka fito suka tako gabar teku daga manyan jiragen ruwa na masu fasakauri a waɗannan tsibiran. Yawancin jiragen ruwa da masu safarar bakin haure suka kaddamar ke rike da fasinjoji kaɗan da ba su kai 8 ba, sai dai wasu na ɗauke da fasinjoji kusan 100. Da yawa daga cikinsu sun fito ne daga Tunisia a cewar rahotannin.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan. Madalla, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, inda muke watsa muku shirye-shiryenmu akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi-duminsu. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don shirinmu na zauren matasa.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tawawan da ke cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A makon jiya mun kammala shiri na musamman na tattauna da matasa a Minna jihar Neja kan illar wasu kangararrun matasa da kan addabi zaman lafiya. Wannan shiri za mu shiga yankin karamar hukumar Karuwa jihar Nasarawa inda matasa ke tare jingim da yin sana'o'i na kananan jari. Yanzu kuma ga gwamnatin jihar ta bakin shugaban karamar hukumar Thomas James ta ayyana dokar hana yawon dare don dakile miyagun iri da bayanan sirri ke bayyana cewa 'yan ta'adda na tarewa a yankin daga wasu sassa. Ya matakan su ka shafi rayuwar matasa kuma wace gudumar matasan za su bayar don samun salama? Muna tare da matasan karamar hukumar da suka hada da Muhammad Jamil Umar, Ibrahim Abubakar Yarima, Buhari Yunus Kumuriya, Shamsuddin Ilyasu da Abubakar Abdulrazak. Matasa barkanku da shigo a zauren nan. Bari mu fara da Muhammad Jamil. Yaya matasa suke ciki ne a daidai lokacin da har ma an kafa dokar hana yawo da sauran matakan tsaro a wannan karamar hukumar?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gaskiya matasa sun shiga wani hali na kunci na rayuwa sanadiyar wannan dokar da aka saka, saboda wani neman abincinsa na dare ne, wani neman abincinsa na dare ne, kuma a wannan lokacin ne yake samun abin da zai ci har ya taimaki wani, ya taimaki 'yan uwansa da al'umma a baki daya. Kuma an zo an sa wannan dokan, to kaga mu muna kira ga abin da wayanda wannan abin ya shafa, dan Allah muna roƙon su da su duba mana a matsayinmu na matasa, su duba wannan al'amarin su gani dan Allah.
Ibrahim, ke a yankin ma masa gaya kake, inda nan ma dai akwai dimbin jama'a kamar irin Maraba da yankin, ina ga zan iya cewa har can wani gudu tsakanin na Ado su one village da sauransu.
Na'am, haka. Ni abin da nayi bayani a cikin wannan shiri, wato ainihin matasa ba mamaki tabbas sun dan shiga wani kuncin rayuwa a wannan kankanin wannan da aka kawo. Kaga na farko matasa inda wannan ya bayani, tabbas wayansu sai dare ne suke samun abinci, wayansu kenan, amma wayansu kuma ta wani gefen shi ya musu amfani. So da mai in ka duba misali irin masu tuka keke nafe din nan, ka san a cikinsu akwai 'yan ta'adda kamar da aka yi bayani, kamar irin su sassafiya haka, irin sun fita, wayansu suna keɓancewa da ficewa suna fita aikin keke napep ne, kuma alhali ba haka bane. In suka ɗauka fasinjoji irin su ƙarfe 4-5 ɗin nan, suna zuwa su musu kwace, ko kuma bayan haka irin su ƙarfe 11:30 zuwa 12 zuwa sama, irin lokutan nan shi ma lokutan da suke irin wannan mugayen aikin kenan. Kaga zan iya cewa ta wannan gefen wannan abin da aka sa ya amfani jama'a da yawa, saboda mai a cikin wanda suke tuka su keke napep mangum, akwai wani yaro da aka taɓa mai kwace da yake yana fita irin su ƙarfe 5 daidai, an taɓa kwace mai waya. Kaga duk da lokacin kafin a sa wannan ɗin bai daddare da dai mai fita irin wannan lokutan ba, amma yanzu kaga da yake an sa irin wannan doka, dole sai mutum ya kai lokaci ido na gani ido kafin ya fita aiki, saboda kiwon lafiyar mutum ne. Bayan haka nan kuma sannan akwai abin da nake so na yi bayani kana a kan yadda na lura al'amarin da yake faruwa a kan wannan al'amarin. Ka san doka ya kamata ta yi aiki a kan kowane mutum inda har an kafa ta, amma ni abin da ke bani mamaki, doka yana amfani a kan mutane ne da aka zaɓa ko kuma wayansu ne daban? Saboda haka abin da ya sa ni wannan bayani, wayansu marasa galiyo ana cin musu mutunci sanadiyar wannan abin, wayansu kuma ana barin suna cin karensu ba babbaka. So kuma yanayin da suke ɗaukar hukuncin wannan abu yana
Ibrahim, kana nufin akwai ana bambance tsakanin talakawa da masu kuɗi ne, ko kuma wasu manyan jami'ai a gwamnati abun misali ba ya shafa su?
Tabbas ana haka, kuma na sha gani a ido na, saboda ni ma ina zama irin su masu haka ne, kuma ina tafiya an kai irin su ƙarfe 10. So irin wannan abubuwa na faruwa, wasu daga suna al'amuran su ba a takura musu ba a musguna musu, amma wayansu can wanda ba su da galihu kaga har duka yake kaiwa ko kuma yake a karfa musu kayan su har ya kai za a ci su tara mai yawa, kamar irin su niya nan da yake masakan ta gefen masakan nan su wannan kamar misali irin yan kike ko yan mota haka in ka duba gani masu yan musu kwate sai ya kai irin sati kafin a baka kayan ka sannan kuma sai an cika tara kamar irin su 40,000 kaga wannan yayi tamari da kuma abun bakin ciki ba akan kowa yake aike ba sannan irin wannan doka da aka sa yana tasiri ne akan irin a kama mutum a rike shi mai kayan shi na kasuwa kenan ba a ci shi tara mai tsanani ba kamar haka so kaga wannan al'amarin gaskiya sa matasa wayansu ma saboda wayansu ma a cikin matasan suna raba fita aikin su gida biyu ne wani iya fita da safe ya dawo irin su da rana haka sai ba wani kuma iya kai dare nan ne ya fi dan samun ci gaba so kuma kaga wannan al'amarin dole ya kamata
dan yawa to Ibrahim kai ka kawo korafi ne akan yadda abun yakan shafi wasu matasan wasu kuma watakila matasa da suke da wasu masu mara musu bayan baya shafasu watakila hukumomi nan ga wadansu yi bayani kan waɗannan dalilan wari nusa kuma da kai a tsakiyar maraba kake akwai hadda gadan nan ta sama inda mutane ke tsallakewa da kafasu ka su samu matsala wannan yankin ya yi kaurin suna dama can tun ma kafin dokar shekaru ana in mutum ya yi wasa ko a mota ne ma sai wani wuf ya ɗauki masa waya ko wasu abubuwa a ta wajajen kake harkokinka.
To alhamdulillah na ji irin yadda ƴan uwana suka yi bayanai ala haƙiƙa in koma kan dokar gaskiya mu dokar nan an kawo ta ne domin a ci zarafin mu matasa ƴan kasuwa kuma wannan ba abin da zai ƙara haifarwa in ba itin zura zuciyar matasa su ƙara shiga harkar ta'addanci ba ni matashi ne ɗan kasuwa ne shekara da shekaru sama da shekara 20 ina kasuwanci a Maraba kuma duk wanda yake harkokinsa a Maraba ya san ni ya san yadda nake harkokina a kasuwanci na Maraba misali na kan fita in je Jos in randa na tafi ranar nake dawowa na kan samu matsalar mota wani lokacin sai karfe 12 karfe ko ranar litinin din nan karfe 2 na shigo gida to kaga ni wayannan ina ganin inda wayannan masu aikin aka sa suke gudanar da aikin ko a ranar mun koma batun da shi Yarima yake yi na kan kama akwai ƴaƴan mowa da ƴaƴan bora kaman dokar iya talaka take amfani da shi an sauke na amara ba daidai karfe 2 suna gani na sun ga kuma motar ta sauke ni motar kayan da na dauko ne dan na samu matsala a akwanga na kai har kusan 11 da wani abun ba samu karaman mota ba na jira motar za ta dauko mana kayan mu suka dauke suka kuma suna gani motar tsaya ta sauke ni a gurin nan suka zo suka tsare ni shi kuma wani ya zo da mota yana zuwa suka kama gaishe su ne masa fadanci ya dan dau abun nan ya ba su suka kale ya wuce ni kuma ta ina ka fito ina meye doka to kaga wannan zalunci ne dan an gani ni a kafa ina neman abun da zan ci ina neman yadda zan yi in taimakawa ƴan uwana wannan dokar kaga ni sai in ce a kaina aka yi ta
akwai gwarewa ta jami'an tsaro yawanci watakila in suka ga daga ido ma haka misali aka ga yadda mutum yake tafiya kai watakila ba mamaki ka dawo da kayan kasuwanci ko ba lura ma da me ka dauko ba mamaki
sai da na cire masa ID card ina ma na nuna ice ba shi yake son gani ba kar ma in nuna masa ai ya kamata da aka sauke ni suna ganin motar ta tsaya ta sauke ni ba su yi magana ba na hauro suka tambayen daga ina nace daga Jos har mota ta ce ta lalace nace ka gani bari in nuna shi ya kamata shi ya tambaye ni amma na dauko bai tambaye ni ma ID card ina ba na dauko na nuna masa yace shi sam
ku dakata a nan matasa sai sabon shiri zamu daura godiya ga matasan karamar hukumar Karuwa jihar Nasarawa da muryar Amurka da ta dauki nauyin shirin Nasiru Adamalika da na shirya kuma na gabatar ke cewa Allah ya kai mu sabon shirin
assalamu alaikum
kai da Nasiru Adamu Hikaya yanzu kuma Babangida Jibril zai kawo mana muhimman kanin jaridin Najeriya
Zan fara sharhin jaridar ne da jaridar Daily Post. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Post na cewa yanzu haka hukumar soja a Najeriya sun kori sojojin nan guda biyu da ake zargin su da hannu wajen kashe wani sanannen malami a jihar Yobe. Sojojin guda biyu wanda ke aiki a barki na 241 dake guru a jihar Yobe an same su da laifi wajen kashe wannan malami mai suna Sheikh Gani Aisami. Sojojin kuwa sun hada da Las Corpor John Gabriel da Las Corpor Adamu Gideon. Sai kuma jaridar Premium Times da ake buga ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu aka dai wasu jami'o'i a tarayyar Najeriya sun mamaye mallakan jihohin kasar sun yi ca akan shugaban kungiyar malaman jami'o'i ta kasa ASU Professor Emmanuel Osodeke bayan da aka ruwaito shi yana kira irin wayannan jami'o'i na jihohi a matsayin wayanda ba su da tasiri tuni dai jami'o'i na wasu jihohi suka mai da martani dangane da kalaman na shugaban kungiyar malaman jami'o'i ta kasa wato ASU lamarin da kuma ake ganin zai kawo rubo kauna dangane da yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'in ke gudanarwa ya zaka kasa wayannan makarantu dai sun yi kira ga shugaban kungiyar da ASU da ya janye kalaman nasa. Sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran jaridar da banga na cewa yanzu haka makarantun sakandare fiye da 75 ne ke rufe a jihar sakamakon rashin tsaro da ke fuskantar jihar ta Zamfara. Babban sakatare a ma'aikatar ilimi a jihar Alhaji Kabiru Attairu shine ya sanar da hakan ga yan jarida. Rufe makarantun da ya biyo bayan sace wasu dalibai 75 ne da aka yi na kwalejin Jikakadawo da ke garin Kaya a karamar hukumar Maradun a jihar ta Zamfara kwanakin baya. Sai kuma jaridar da Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka kananan hukumomi kusan 40 ne a jihohin Kaduna, Zamfara, Imo da jihar Niger ake ganin da kyar za a samu sukunin gudanar da zaben kasa a sabili da rashin tsaro. Kananan hukumomin dai suna jihohin Kaduna da Zamfara da jihar Niger da Katsina da Sokoto da Abia da kuma jihar Imo ne. Wayannan jihohi dai inji jaridar da Punch yanzu haka akasarin su suna karkashin mulki ne irin na yan bindiga ko na yan garkuwa da mutane ko kuma na yan kungiyar Boko Haram ko Iswa. Tuni dai al'ummomin da ke wayannan kananan hukumomi suke kira ga gwamnatin tarayya da na jihohin su da su tashi tsaye wajen tabbatar da tsaro kafin zaben shekara mai zuwa. Ita kuwa jaridar Dizde na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya jajantawa al'ummar kasar Pakistan ne dangane da ambaliyar ruwan da ya samu al'ummar kasar inda akalla mutane miliyan 30 suka fada cikin wannan iftila'i inda wasu kuma fiye da 1,000 suka rasa rayukansu. Wata sarwa da kakakin shugaban kasa Malam Garba Shehu ya fitar, shugaba Muhammadu Buhari ya kira ga kasashen duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya da su kaiwa kasar ta Pakistan agajin gaggawa. Ƙarshen sharhin jaridun kenan.
An gaishe ka baban gida Jibril. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Da Rasha na zargin juna da kai hare-hare a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhye da ke ƙasar Ukraine a jiya Lahadi, a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa a ƙasashen duniya kan cewa ana iya illa ma tashar har ta fitar da iska mai guba. Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare na rokoki da atilari a kusa da cibiyar da safiyar jiya Lahadi, inda jami'an Ukraine suka bayar da rahoton barna sosai. Yawan waɗanda suka mutu sanadiyar ambaliyar ruwa a Pakistan tun daga tsakiyar watan Yuni ya haura 1,000, a cewar jami'ai a jiya Lahadi, yayin da ministan yanayi na ƙasar ya kira wannan lokaci na damina da iska wanda ya haddasa mace-mace wani mummunan bala'i ne na sauyin yanayin. Ambaliyar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ta lalata ƙauyuka da amfanin gona, yayin da sojoji da masu aikin ceto suka kwashe mutanen da suka makale zuwa sansanonin agaji tare da bayar da abinci ga dubban 'yan Pakistan da suka rasa matsugunansu. A jiya Lahadi ne dai ministan tsaron Taliban ya zargi makwabciyarsu Pakistan da kyale Amurka ta yi amfani da sararin samaniyarta wajen kai hare-haren jiragen sama akan Afghanistan. Muhammad Yaqub ya yi zargin ne kusan wata guda bayan da Washington ta ce ta kashe shugaban Al-Qaida Ayman al-Zawahiri da makami mai linzami da aka harbo daga wani jirgin sama mara matuki a maboyarsa da ke tsakiyar birnin Kabul a ranar 31 ga watan Yuli.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi. Wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana. Za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo da ba da umarni da injiniyan mu ta yau. Ni ce ta ku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya. Ma'assalam.